أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، يوم مساء البركة، إن ميمنة سلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Idan aka ce da, to wata ni'ima ce mai girma da Allah madaukin sarki yake bai da ta ko yake bada ta ga wanda ya so a inda ya ga dama zuwa ga wanda ya zaba. Da ni'ima ce kuma kyauta ce daga cikin kyaututtukan da Allah ke bayarwa ga wanda ya so. Shi yasa in muka duba cikin suratu Shura aya ta 49, Allah madaukakin sarki yake cewa lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. A wannan aya Allah madaukakin sarki ya kasabta ko ya rarraba ma'aurata kashi hudu dangane da abin da yake samun da ko samun zuriya. Allah yake cewa lillahi mulku samawati wal ard, Allah shine mai mulkin sammai da ƙasa. Yake cewa ya khluqu ma yasha, Allah shine mai halittar abin da ya so, abin da ya ga dama, saboda shi fa'alu lima yuridu. Kashi na farko sai yake cewa ya habu liman yasha'u inatha, Allah madaukakin sarki daga cikin ma'aurata yana ba wanda ya so ‘ya’ya mata zalla kadai ya ta haifuwa na mata ba tare da ya samu namiji ba. Wannan wata soyayya ce wa Allah madaukakin sarki ga cikin bayansa, ga wanda ya zaba, ga wanda ya so. Kuma Allah shi ta baka diya mata. Sai ce waya habu liman yasha'u dhukur, daga cikin kuma zaɓin Allah sai Allah kurum ya ba mutum ‘ya’ya maza zalla. Wannan ganin damar Allah ce, mutum ba shi ke da iko ya saman ma kansa namiji ba, ko yake da iko ya saman ma kansa ɗa mace. Mun samu kashi biyu. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa aw yuzawwijuhum, ko Allah madaukakin sarki ya haɗa ma mutum mata da maza. Allah shi baka wani adadi na ɗiyanka mata ne, kuma shi haɗa ma da maza. Sai ce wa yaj'alu man yasha'u aqim, wanda kuma Allah ya so sai Allah ya bar shi bai aihuwa. Aita bugawa, aita zuwa wajen malamai, aita zuwa likita, wajen visit, Allah shi hana mishi aihuwa. Allah ya sa mutum ko mace ko namiji baya daga cikin masu aihuwa. Sai ce innahu alimun, lalle Allah shi ne masani, qadir, mai qaddarawa, mai tsara abin da ya so, ba za ka tambaye shi dalili ba. Wannan aya ta nuna mana cewa Allah yana barin wani ya jarabce shi da rashin aihuwa, wani ya bashi ɗa namiji ko diya maza wani ya bashi ƴaƴa mata zalla wani shigarwa ya miji maza da mata kuma sai yace yana sanya wanda ya so ya zamanto bakarari ko bakarariya wanda bata aihuwa wannan kuma wata jarrabawa ce daga Allah madaukakin sarki yana jarrabtar wanda ya so dan yaga imanin sa yaga gurgudan kudurar sa ta imani yaya matsayin imanin sa yake ba dan Allah bai son bawa ba to zamu ga dan adam Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da shi ya sanya masa son ƴaƴa ko son da domin an ce al-walad ga ka'ida ta larabci yana tattara yashmalu dhakar wal unta abu ne da yake hada namiji da mace zamu yi amfani da wannan kalma ta walad in nace yaro muna nufin mace ce ko namiji domin babu fifiko tsakanin samun mace ko samun namiji shi yasa karkashin wannan ma aya Allah madaukakin sarki sai ya fara ambaton ƴaƴa mata dan a kore waɗanda suke da ɗabi'a irin ta jahilai irin ta jahiliya waɗanda idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim daga cikin mutane waɗanda suke jahilai kahin bayyanar addinin musulunci idan an musu bushara da iya mata sai su ga sun bata rai me yasa aka haifan masa mace to wannan ɗabi'a ce irin ta jahilci ko da an same ta a wannan karni da muke ciki to mutum yana da wani burbushi idan mutum yana da irin wannan tunani na cewa in an alfa masa mace ya shiga damuwa to ɗabi'a ce irin ta jahilan mutane ta maguzawa ɗabi'ar dan adam Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da shi da son ɗa za mu ganin ga zababbin Allah madaukakin sarki bayansa zababbi su ne annabawansa bayan zaɓi da Allah madaukakin sarki ma annabawa da ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ba su ta annabta amma za mu ganin ga annabawan Allah suna kwadayi suna fata suna son Allah madaukakin sarki ya arzuta su da zuriya ala sabilil misal mu dauko rayuwar annabi zakariya alaihi salam Annabi Zakariya ya kai adadi na wasu shekaru da wani matsayi da ba a tsammanin mai irin waɗannan shekaru ya samu da. Haka kuma malamai suke cewa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labari matarsa tana ɗaya daga cikin matan da ba sa aihuwa. Amma Annabi Zakariya a cikin suratu Ali Imran Allah ya bamu labarin cewa Annabi Zakariya da aka bashi kulawa ko ya ɗauki nauyin kulawa da Maryam alayhi assalam idan ya zo wajen Maryam sai kan iske kullama da khala alaiha Zakariya al-mihraba wajada indaha ish wajada indaha rizqa duk lokacin da ya zo wurin ta sai shi iske wani arziki sai yana tambaye ta ya Maryam anna laki hadha ya ce Maryam ina kika samu wannan qalat huwa min indillah Maryam tana cewa wannan daga Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab a'a Annabi Zakariya yayi mamaki wani ikon Allah wasu abubuwa da yake gani a gaban Maryam abinda ba a tsammanin samun sa a wannan lokacin sai Annabi Zakariya yayi mamaki sai tunani ya zo masa cewa ya kai adadin shekarun da ba a iya aihuwa matarsa bakarariya ce ba ta aihuwa sai tunanin Allah da ke bada abincin da babu shi wannan lokaci Allah na iya bada ɗa a lokacin da ba a tsammanin a samu ɗa sai Annabi Zakariya Allah ke ce mana hunalika da'a zakariya rabba a wannan wurin Annabi Zakariya sai ya roƙi ubangijinsa rabbi habali min ladunka zurriyatan saliha ya ubangiji ina roƙonka ka bani zurriya ka bani ɗa wanda yake nagartacce salihi innaka sami'ud du'a ya kai ubangiji mai ji ne na addu'o'in bayinsa Allah madaukakin sarki nan take ba mu labari fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi ghulamin اسمه يحيى اشي سوره سوره مريم اشي سوره مريم الله سي تكايتو منا لبارين yana roƙon Ubangiji cewa Allah shi bashi da Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya kaga yana son ya samu dan da zai gadan sa wanda zai gadan annabta ba dukiya ba wanda zai gadan annabta wanda zai gadan da'awa da karantarwa ko da bayan rasa mahallu shahid ga annabin Allah na kodayi Allah ya bashi da kuma Allah sai ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bighulamin ismuhu yahya sace lam naj'al lahu min qablu samiyya kaga Allah sai ya bashi da kuma Allah yace ga sunan dan kuma Allah yace bamu taba samun wani yaro wanda ke da wannan suna na yahya ba shine yahya na farko annabi zakariya ya mamaki akwai annabi ibrahim alaihi salam wanda yake da matsayi na hulla wanda yana ɗaya daga cikin annabawa guda biyu waɗanda Allah ya daga darajar su daga cikin annabawan Allah babu waɗanda suka samu wannan daraja ta kulla daga annabi Ibrahim sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi ke cewa Allah ya rike ni a matsayin bada ɗayin sa kamar da ya rike annabi Ibrahim alaihi salam ga annabi Ibrahim yana son ta Allah bai bashi ba Allah ke bamu labarin cewa a cikin suratu Hud walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama Allah na bamu labarin mala'iku da suka zo a wurin annabi Ibrahim suka yi masa sallama ya karrama su su kuma Allah ya aiko su ne zuwa ga halaka mutanen annabi Lut alaihi salam amma sai suka gitto suka biyo wurin annabi Ibrahim bil bushra dan su yi masa bushara nan al bushra malume suke cewa ko ayi masa busharar da zai samu da ko ayi masa busharar cewa za a halakar da mutanen annabi Lut saboda kan gare wasu da suka yi ma ubangiji karshe dai Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa Allah ya mishi bushara da da haike cewa wamra'atuhu qa'imatun فضحكت سيتي فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب التي مكيمة بشارة بذات الزام الدع شين إسحاق كما باين إسحاق ذات الزام يجيك كاك بشارة كم بشارة حكا يزوء في سورة الذاريات الله نتمنى هل أتاك وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تعقلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم لقد قلت لك مساء أبونا فرقوا لسوك فارجيني سوك مساء بشارة Allah ya ce suka yi masa bushara da da wanda yake mai ilimi kaga annabawan Allah sun kwadaitu sun so Allah ya ba su da tare da cewa suna da matsayi na annabta da darajar da Allah ya ba su amma suna da bukatuwa zuwa ga da ni'ima ce daga Allah an ce in yi magana kan tarbiyya yau muna ranar asabar 26 ga watan sha'ban shekara ta 1447 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yayi daidai 14 ga watan fevriye wata na biyu 2026 miladiya in ta tabbata a wannan anguwa ta Dar es Salaam a wannan gari na Nyamai in zo Bahaushe tarbiyya ƴan uwa masu albarka darasi ne mai fadi idan aka ce ai magana kan tarbiyya darasi ne wanda yake da alaka da zama guda ko zama biyu ko zama uku ko zama 20 ba zai wadatar da mu mu yi bayani dalla 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 daki daki bisa kan tarbiyya kuma abinda al'umma muke da bukatuwa akan sa musamman a cikin wannan lokaci shine tarbiyya da babu cikin al'umma kuma galibi wani halqat da ake samu zaka yi suke ɗan daƙiƙai ne cikin an ba malami a bashi awa guda da rabi ko awa guda to zaka ga abun za a ɗauko wata gaba da ya kamata mu yi bayani fadadde gamsasshe wanda za mu ɗan dosano wani abu wanda zai amfanar da mu yadda za mu ba ƴaƴanmu tarbiyya yadda za mu ba kanmu tarbiyya suka yi lokacin takaitaccen lokaci ne galibi ake badawa to abinda Allah ya sauƙaƙa mu faɗi sai mu faɗi ita tarbiyya Hausawa ce cewa tun ranar gini tun ranar zane suke cewa ba a neman karan harauta ranar harauta tun kafin ka yi aure kake ƙoƙarin tarbiyyantar da ‘ya’yanka ana tarbiyya ne ɗan uwa tun kafin a yi aure tun kafin a yi aure ake tarbiyya ka san wacce ce ya kamata ka aura haka ke ma wane ne ya kamata ka aura shine nace mana tun ranar gini tun ranar zane Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai bar ma mata su auri wanda suke so ba kadai haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bai bar wa maza ba su auri wanda suke so sai da Annabi ya mana zabi bangaren maza sai da sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana zabi bangaren mata asalin tarbiyya kenan tun farko wace ya kamata ka aura shi sai daga cikin magabata ya tara ƴaƴansa yake cewa ku sani babban ni'imar da na yi muku da kuma Allah ya yi muku shine na ba ku tarbiyya tun kafin a aife ku yaransa sai suka yi bayani suka yi mamaki ya za a ce ka ba mu tarbiyya tun kafin ka aife mu da haka ɗanka ko ƴarka kana ƙoƙarin ba shi tarbiyya ne tun kafin ka same shi ‘yan uwa masu albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kira maza masu niyyar aure hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin da Abu Huraira ya zo da shi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Annabi na cewa tunkahu al-mar'atu li 40 sai ce limaliha wali hasabiha wali jamaliha sai ce wali diniha sai ma'aikin ki ce ma kai musulmi mai son ka samu ƴaƴa na ƙwarai nagartattu sai ce fadfar bi zati din Annabi ya kira maza musulmai in kana son ka samu ɗa mai tarbiyya in kana son ka samu ɗa wanda zai bin hanyar da ka ɗora sa mai kyawu bisa sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai yake ce mana ku maza in za ku yi aure ko ana aure ne ga duk wani mai yin aure waɗannan dalilan guda hudu su zai sanya ya aure nan Annabi na ba mu labari ne bi awsafil mar'ati allati yata'allaqu biha an-nasu fi zawaj abunda maza suke kudayi ko suke dibi in za su yi aure wai ba Annabi ya baka cewa ka auri mace dan kaza cikin waɗannan guda hudu a'a Annabi na ba maza ne cewa duk wani namiji da kaga ya aure waɗannan abubuwan guda hudu ne ya duba Annabi ce ana auren mace ne yake cewa limaliha saboda kudi, in tana da kudi ya ganta da kudi, ma'aikaci ya ce za ta rage mishi wasu wahalhalu, ko yana son ta sama mishi jari, ko an bar mata gado, ya sassado ya ce yana son ta saboda kudinta, ya huta da biyan haya, a fara ba shi bondi sans. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wali hasabiha, ko saboda diyar wani dangantakarta, a diyar wani minister ce, a diyar wani alaji ce, a diyar wani ce, ko diyar malam ce, haka malam ko tunda dangantaka aka ce, ko mu tsaya ga manya-manya ga ganin idanuwa, sai yake cewa na uku sai ce wali jamaliha, ko dan kenta, ka gane ta da kyau, garin kasa ta gaban mota, ana zuwa super marshe ana sayo kaya, Dar es Salaam kasuwa ana zuwa ana a gane ka da mata, ba ita ba ne kadi, saboda dama dan kenta ka aure ta, a samu tasawa gaban mota, a samu tasawa zuwa barka aihuwa, tunda kyawu ake gudi dama babu zancen niqab, in an yi kokari a sa kallabi ko a sa mayahi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na hudu sai ce wali diniha, ko saboda addininta. To sai Annabi ce kai musulmi mai son ka samu tarbiyya ga iyayenka, Annabi ce fanfar bi zati din taribat yadak, Annabi ce in zaka yi aure ka dibi mai addini, ka zabi mai addini wanda ita ce za ta taimake ka, ta taimaki iyayenka, ta tarbiyyantar da iyayenka, ko bayan ba ranka, ko bayan baka gida, za ta ba iyayenka tarbiyya ta addini, saboda Larabawa ke cewa al-ummu madrasa, wai uwa ita ce makaranta, ta ba da tarbiyya. Kada Annabi sai ce kai in kana son ka samu alkhairin duniya da lahira, Annabi ce fanfar bi zati din, kai auri mace mai addini, ma'abuciya addini. A idan an ce mai addini ba a ce ba alaihi bane ba ka amma mace mai kyawu, an gane ko? A'a, kada ya zamanto dai ken ne kadai, bal malumai ma suna tsoratarwa da auren mace mai tsananin kyau, suna tsoratarwa in dai ba ta samu tarbiyya daga iyaye ba, abinda muke magana kansa, to in dai ka aurumi mace mai tsananin kyau ka shiga hukumar Allah, dan wata ran za ta dibi madibi ta dibe ka, tunda da miji dama ba kyawu ake nema gare shi ba, kudi ne ake so, za ta dibi madibi ta dibe ka, za ta ce ma in yau ma ka sake ta da hudu kayan ta kara idda sama da namiji 50 sun yi mata hokan ko sun yi mata message. Akwai rubutu da musamman al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala yayi a cikin al-azkar dangane da hadari na karbi mutum mai tsananin kyau, to ba a ce ka karbi mutum mai kyau ba, da Annabi ya ce nan mai addini, ha in akwai kyau ga addini to alhamdulillah, saboda hatta ma aiki sallallahu alaihi wasallam za ga nan matar su duk kyawawa ne, ai wata rana wata mace ta zo ta ce ya ma'aikin Allah ina son ka aure ni, Annabi da ya dibe ta ya gaba ta mishi, ba sai Annabi ya sauda kansa kasa, to ka ce ai malam ne shi ma ya samu kurum wata galbatatta wata kurum a ita shawa salati a cikin daki a ita kuka, ko wace kwashi kuran mutum ya kawo, a'a abinda dai ake so ka samu mai addini, don ita ce asalin samun tarbiyya ga yaya. Wannan mun samu bangaren maza, kaga Annabi nan ya bamu zabi idan za mu yi aure, idan za ka yi aure dan uwa mai albarka, cikin hudun ga da Annabi ya fada sai ya ce ka aure mace mai addini, saboda za ta ba ƴaƴanka tarbiyya, za ta kare ka, za ta kare ƴaƴanka, ko ka bar duniya baka shakka baka shayi cewa za ta dora ƴaƴanka bisa tarbiyya ta Annabi Muhammad, bisa karantarwa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kuma mata, ba a bar ku auri wanda kuka ga dama ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba mata shawara da waliyai iyaye na 'yan mata, Annabi ya ba mu shawara cewa idan an zo yake cewa idza atakum man tarduna dinahu sai ce wa khuluquhu sai ce fazawujuhu annabi ce duk lokacin da mai neman aure ya zo wajen ku mata ko waliyai na mata iyaye waɗanda ke da yajiya ta aurar da su yace idan an zo neman ƴaƴanku abinda za ku fara dubawa abu biyu ne yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko yake cewa wanda kuka yarda da addininsa mai addini mai riko da addini bai wasa da sallah bai wasa da dukkanin wani abu da yake amsa sunansa addini na dai kenan na biyu sai annabi yake wa khuluquhu da dabi'u nagartattu nagartaccen mutum ne mai dabi'un kwarai annabi ce ku aura masa dabi'u kaga nan annabi sai faɗo wasu abubuwa guda biyu dunkule na farko yace mai addini sannan sai yace kuma mai dabi'u kyawawa idan aka samu mutum mai addini bai da dabi'un kwarai kakko ba shi auren diyeku addini kada bai isa zaka ga wani malami ne ma ba ma addini ba malami ne shi ke karantar da addinin amma bai da dabi'un kwarai ko makaryaci ne ko mayaudari ne ko azzalumi ne zai iya cin mutuncin matar ya ci mutuncin iyayenta kuma ga addini ba a ce ka aura ma yarka ba a mai addini da dabi'un kwarai ga addini kuma dabi'unsa na kwarai su za su kare ko da ta yi masa wani abin da ba daidai ba ba zai cin mutuncinta ba balle ya ci mutuncin iyayenta a dunkule annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku aura dan me ake so shine dan a samu ƴaƴa na kwarai a tarbiyyantar da ƴaƴa nagartattu a samu ƴaƴa masu albarka kun ga hanyar da ake bi a fara samun tarbiyya kenan wannan hanya ita ce ta fara tarbiyya ta farko kenan tarbiyya ta farko kenan samun mace nagartatta samun namiji ma'aurati nagartatti idan aka zo aka yi aure bisa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu sai a fara roƙon Allah kamar yadda annabi Zakariya alaihi salam yake cewa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba bayan an yi auren an bi shi kan sunna ka rinka roƙo ya ubangiji Allah ka au ka bani diya waɗanda suke salihai nagartattu bayan Allah da kwarai wannan shine asalin tarbiyya da ake farawa kahin a samu diyan lokacin da yazo za a kusantar juna tsakanin ma'aurata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ladabi da sunna abinda ake ambato yayin da za a kusantar juna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayanku zai biya bukatarsa ga iyalinsa yayi wannan addu'a Allahumma jannibi na shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana wannan sunna ce yayin da ka zo za ka kusanci iyalanka ta ne a gurguje ya ƴan uwa lokacin da za mu dira tarbiyya ta uku da ake so ka fara tun kahin ma'ana a aiho maka ɗa shine yayin da matarka take da juna biyu ka yawaita yin addu'a ita ma ta yawaita yin addu'a Allah ya sama wannan yaron ko wannan yarinyar albarka Allah ya sa musu albarka Allah ya sa su zamanto masu biyayya ga Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kuma mahaifansu kamar da salaf magabata su kasance suna addu'a yayin da matan suke da juna biyu lokacin da Allah madaukin sarki ya sa matarka ta aihu abu na hudu daga cikin matakalan bin tarbiyya shine akwai abin da sunna ta karantar da mu idan an ce matarka ta aihu abu na farko da ake yi shine abin da ake kira at-tahniq idan matarka ta aihu hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan an aifi jinjiri akan kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya mishi tahnik ma'ana ka samu dabino ka tattauna shi wannan ruwan miyan naka na dabinon sai ka tabo su sai ka aza saman halshen yawo jinjiri. Wannan sunna ce daga cikin sunnoni na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Duk da cewa wannan khususiyya ce wasu malamai ke cewa ya danganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kadai. La, abinda malamai suka tai akan sa shine sunna ce, amma sai dai yanzu ake gudun kada wannan ya haifar da banna a ce sai an zo wajen wani malami ko wani har abin ya kai zuwa ga an mai da abun kamar sana'a, in an aihi mutum sai an zo maka, a'a, kai da kanka mahaifin yaro ka yi ma ɗanka addu'a sai ka mishi tahnik, ka tamna da dino miyon da ka tamna da dinon su za ka ɗiga a halshen wannan jinjiri ko jinjira da Allah Maɗaukin Sarki ya baka. Abu na farko kenan. Sai ƙoƙari wajen shirye-shirye na sa ma yaro suna. Wannan mu sani ‘yan uwa masu albarka, iya amana ce da Allah Maɗaukakin Sarki ya bamu, kuma ranar tashin kiyama sai Allah ya tambaye mu wannan amanar mun sauke ta ko mun tauye ta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Annabi na cewa dukkaninku makiyaya ne, kuma kowannenku daga cikinku sai an tambaye ku abin da aka baku na kiwo. Mu aje wannan hadisi, in an yi ma aifuwa bayan kayi ma yaro ta hanik wajen naɗa ma yaro suna, sunna ta tahi a kan abubuwa guda biyu. Malumai suka yi ƙoƙari suka ƙara zuwa uku na naɗa ma yaro suna. Kana iya ranar da aka aihi yaro ka raɗa masa suna. Wannan shi ne abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi a aikace. Wata rana an yi sallar asuba, Annabi sai yake ba sahabbai labarin cewa yau cikin wannan daren an yi mini aihuwa, kuma na naɗa ma wannan yaro suna Ibrahim. Kaga wannan sunna ce fi'iliyya, Annabi ya yi ta aikace. Na biyu, ko mutum ya jinkirta wannan sunan ya kai shi rana ta bakwai. Hadisin Aisha, yardam Allah ya ƙara tabbata a gare ta, take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku sa ma yaron ku suna, ku sa masa suna tu du'a alaihi yawma sabil ko yawma sabil, ku sa masa suna rana ta bakwai. Kaga wannan mun samu kashi na biyu. Malumai suke cewa ko rana ta uku daga cikin ranaku, daga cikin ranar da aka aihuwa. Tsarin ne muke so mu bi daki-daki yadda ya kamata mu samu mu fara tarbiyyantar da ‘ya’yan mutum daga matakala ta farko ‘yan uwa, kafin mu je sama. In ka sa ma yaronka suna, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana in za ku sa ma ‘ya’yanku suna, ku sa musu suna masu albarka. Har Annabi ya yi mana zaɓi cewa ku sa ma ɗanku suna wanda an ka danganta shi da bauta ga Allah, kamar a ce Abdullahi, kamar a ce Abdurrahman. Wannan su ne zaɓaɓɓen suna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana zaɓi da Musa. Idan mutum ya sa sauran da ba su ba, alhamdulillahi. Abinda dai malamai suka yi hani a kansa shi ne kada ka sake ka sa ma ɗanka suna mai kamanceceniya da na arna, kuma kada ka sa ma ɗanka suna mai mummunar ma'ana. Annabi Muhammad ya iska sahabbai da yawa da sunaye waɗanda ba sa da ma'ana, Annabi ya sake musu sunaye. Rana ta bakwai, ana so ka yi ma ɗanka abubuwa guda uku. Na farko, in baka sa masa suna ba a rana ta farko, ka sa masa suna rana ta bakwai, ka faɗa ma mutane
an ainin anyi mini aihuwa kuma wannan yaro nawa ko wannan yarinyatawa na sanya mata suna wani ko na sanya mai suna wani ko wancan na sanya mata suna wanci abu na farko kenan in baka yi rana ta farko ba sai ka yi rana ta bakwai to ga ka'ida wace rana ce ta bakwai wace rana ce ta bakwai tunda galibi wani bi mukan yi kuskure wajen kilgon da muke yi na ranaku annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana abubuwan da ake ma yaro ranar da ya cika ta bakwai na farko a sanya masa suna na biyu a yi masa aqiqa a yanke mishi rago ko a yanke mata rago na uku a yi masa aski ko a yi mata aski to kafin mu kai shine wace rana ce ake so ka sa ma ɗanka suna wace rana ce ta bakwai wani bi wajen lissafin za ka iske da yawa kusan 90% daga cikin al'umma muna samun kuskure wajen kilgon adadin kwanakin da ya kamata mu yi ma yaro mu sa masa suna ko mu yanke masa dabbar da za mu yanke masa saboda wannan rana ake yanka kuma wannan yankan sunna ce mu'akkada annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkanin wani abun aihuwa yana ta'allake da abun da aka yanka masa sannan a zana masa suna a wannan rana kuma sannan a yi masa aski sai ce yau masabi'i ranar da yaro ya cika kwana na bakwai to wace rana ce kwana na bakwai ga ka'ida ta musulunci ƴan uwa masu albarka litani na musulunci ini yana farawa ne da zaran alfijir ya keto zuwa faduwar rana dare kuma yana farawa ne daga faduwar rana zuwa ketowar alfijir idan an maka aihuwa a cikin wuni misali tun da sahi har zuwa faduwar rana tun da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa yau masabi'i rana ta bakwai kinan wajen lisali wannan wunin da yau da aka yi wannan aihuwa za ka sanya shi ne cikin lisali wannan shi ne jumhur na malumai suka ce akai wanda illa imamu malik imamu darul hijira alaihi rahmatullahi ta'ala shi ne ya tai akan cewa ba za a lisahwa da wannan ranar ba za a lisahwa ne a rana ta gaba za ka lisahwa ne wa da gobe amma kamar da Ibn Hazm yake cewa babu wani malami daga cikin malamai wanda ya tai akan wannan fahimta ta Imam Malik abinda hadisi ya tai akan shi yau masabi'i ranar da yaro ya cika ini na bakwai idan an yi ma aihuwa landi zaka lisa hali da landi ce zaka ce landi mardi mun samu nawa mercredi mun samu uku jeudi mun samu hudu vendredi mun samu biyar samedi mun samu nawa biki zai kama ko suna zai kama Dimash in an yi ma aihuwa ranar litinin tunda sahini karhe 8 karhe 10 har zuwa faduwar rana in ka zo zaka ce litinin zaka hada da wannan ranar da aka yi ma aihuwa shi ne Allah ya ce yau masabi'i ranar da yaro cika wuni na bakwai zaka ce litinin zaka ce talata zaka ce laraba zaka ce alhamis zaka ce juma'a zaka ce asabar suna zai kama ranar lahadi wannan shi ne abinda fahimta mafi yawancin malaman sunna ita ce jumhur na malamai suka ce akan cewa ga yadda ake nisai ini ake fara nisai amma zaka iske dukkan mu galibi ba haka akai mana ba to kaga wannan tarbiyya ce sunna ce rana ta bakwai dan mutun ya kara yayi lisai na takwas tunda in ka ce kai satin da akai ma aihuwa sai sati ya kewayo zaka suna to idan kuka lisa kwana takwas ne wannan ya saba mu sunnar annabi Muhammad ka sani da kyau wannan ya saba mu sunna annabi kwana na bakwai yace ini bakwai dare takwas amma mu zaka iske muna yi dare takwas ini na tara wannan mu yi kokari mu gyara shi ana fahimta ko mu yi kokari mu gyara mafi yawancin mu haka muke yi sai kwana na takwas muke yi kuma babban kuskure ma daga cikin saba makarantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai waɗanda in suka samu aihuwa bancin ma kwana na takwas din wai sai mutun ranar da ya ga dama yake yin aqiqa yake yin suna an yi ma aihuwarar asabar ranar jiji ko bandiriji sai ka ce a aini tunda ma'aikacin gwamnati ne a ni ai funksioner ne a ai mutane gare ni masu zakuwa walima zanyi a ai kaza yanzu sai ra asabar goran lahi wallahi wannan saba ma sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a gudda ranar suna wai dan walima walima daban shi kuma suna daban aqiqa ne yake ma yaro daban yake in kana so kai walimar ka radda akai ma aihuwar ma shirye walimar ka ko bayan sunan ka shirye wata walima ranar da ka so amma matsayin ka na musulmi musulunci ya tsara maka yadda zaka gudanar da addinin ka yadda zaka gudanar da yaro idan an yi ma aihuwa wannan tarbiyya ce da zaka ba danka ko diyarka tun rada masa sura dalili zai iya sa ka daga biki ko ka daga suna ko ka daga aqiqa ta wannan yaron da zaka yanke ko yarinyar da zaka yanke ma rago shine idan an yi mata operation misali akwai dawainiya da ake zuwa likita aje a dawo koko rana ta kewayo sati babu abin da za a yanke hadisin Aisha yardar Allah ya ƙara tabbata a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai mu ƙara sati dai kun ji hanyar da ake ƙara suna ƙara biki ƙara wani adadi na kwanaki da ake yanke ma yaro a aqiqarsa wannan ragon sati ake ƙarawa illa rura ta sa a daga ba kwana biyu ake ƙarawa ba ba kwana uku ake ƙarawa ba ba kwanakin da na ga dama ba ana ƙara sati guda ne ranar da yaro ya cika kwana na 14 in larura ta sa a daga in babu akwai wata larura kuma sai a ƙara wani sati sati su zama to sati uku to kaga hanyar da ake bi na ba yara tarbiyya jinjiri kenan a rana ta bakwai kamar da muka yi lisani kenan ini na bakwai kwana na takwas za ka yanke ma yaronka rago ana yanke wannan rago ne irin daidai lokacin da ake yanke dabba alayya in rana ta yi ma'ana ta dago rana ta yi zawali ma'ana in rana ta dago daga sama zuwa ƙarfe 8 ya danganta dai daga wani lokaci ne wannan shi ne asali abu na biyu shi ne ka yi ma yaronka aski annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai a yi masa aski rana ta bakwai idan ka yi ma ɗanka aski ko diya za ka yi hidda sadaka kamar da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a auna adadin gashin a yi kiyasi yawan surar da ɗan kuɗi da za ka haɗa nan cikin hannunka sai ka yi sadaka ka yi kyauta rana ta bakwai sai ka naɗa masa suna in baka sa masa suna ba ƴan uwa masu albarka kun shi yadda ake suna a tarbiyya ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a ce ka tara mutane ba dan zaka nada suna dan zaka wadin sunan danka sai ka tara yamai kai di programin mutane kana nisanin waye zuwa abbe zo ba wannan ya saba makarantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan zaka nada ma danka suna ba a ce sai ka tara mutane sun zo jinjin bakin kowa gidanka ba to yanzu kuma wata dubara da muke yi sai mun kabar tara mutane ƙarfe 8 yanzu sai mu komo masallaci mu ce lima aimin aiwa yau ne rana ta 7 na saba yaro na suna kaza ayi mai addu'a wannan dukkan shi ya saba makarantarwa wata bid'a ce aka bari a waje sai a koma cikin masallaci idan an yi maka aihuwa ka sanar da makwabta ka sanar da ƴan uwa na samu yaro na samu masa suna wani su kuma sai su yi maka addu'a rana ta 7 ka shirya ka yanke ma yaro rago ko yarinya ka sa masa suna idan baka sa masa suna ranar farko ba sannan ka yi masa aiki aikin da ake yi sai ka kama hanyar ka zuwa wurin aikin ka in kuma walima zaka shirya sai ka shirya walimar ka wannan shine tarbiyya abinda musulunci ya karantar da mu kenan yanzu ga yaro ya taso ya samu uwa ta gari ya samu uba na gari wajen kwanciyar aure an karantar da su ga abinda musulunci ya tsara an roki Allah Allah ya bada da nagartacce salihi wajen aihuwa an bi karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu kuma sai a zo akan tarbiyyar yaro shine asali amana ce kanmu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ce mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninmu mutaya ne kuma kowanne daga cikin mu sai an tambaye shi abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na kiyo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da shugaba shugabanni masu mulki na gari ne na ƙasa ne annabi ke cewa makiyaya ne sai Allah ya tambaye su gaban sa ranar tashin kiyama abinda aka ba su na kiyo na al'umma mashaya da barai da mazinata da muke da su a cikin ƙasashenmu a cikin garuruwanmu waɗannan haƙƙi ne na shugabanni sai Allah ya tambaye su kiwo ne Allah ya ba su su yi ƙoƙari wajen su ga sun tarbiyyantar da al'ummar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su kiwo sai annabi ya ce war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kai ma namiji makiyayi ne daga abunda Allah maɗaukakin sarki ya baka kiwo na ƴaƴanka na matanka kuma sai Allah ya tambaye ka dangane da wannan kiwon da Allah ya baka sai aka koma ita ma bangaren mace annabi ce wal mar'atu ra'iyatun wa hiya mas'ulatun ala baiti zawjiha ko ba'liha wa waladihi mace ma ita ma makiyaya ce sai an tambaye ta dangane da kiwon da Allah ya bata na gidan mijinta da kuma ƴaƴansa annabi ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne kuma kowanne daga cikin ku sai an tambaye su abinda Allah ya ba su kiwo kake tsammanin cewa ka samu da shikenan wallahi sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka ranar tashin kiyama dangane da kiwon da Allah ya baka mafi yawanci zaka iske malamai ana shagalta malaman mu suna shagaltuwa wajen haƙƙin iya ko haƙƙin uwaye akan iyayensu haƙƙin uwaye akan iyayensu sai su manta da haƙƙin ƴaƴa da suke da akan iyayensu farko ɗaci yake da haƙƙi akan ka kai uba farko ɗaci yake da haƙƙi akan ki kai uwa kafin a zo kan haƙƙin da shi ɗan ko ki uwa kike da akan danki ka duba cikin suratul isra da Allah ya ce mana waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai ya ce wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما ألا تي وقل لهما قولا كريما سيتي واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة كسيس ألا تي وقل رب ارحمهما كما رب يالي كذا ألا تي كتي إنزا كيما إيانكا إما حيطانك الدعاء Allah ka ji kan mahaifana ka tausaya musu kamar yadda suka tarbiyyantar da ni ina karamin yaro, kamar yadda suka tarbiyyantar da ni ina karamin yaro. Kaga asali kai zaka fara ba danka tarbiyya kahin yayi maka addu'a, kamar da hadisin Abu Huraira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk lokacin da mutum ya bar duniya dukkanin ayyukansa sukan tsaya sai abuwa guda uku. Daga ƙarshe Annabi ya ce awwaladin salihin yad'ula, ko mutumin da ya bar da nagartacce na ƙwarai wanda ya dora su akan tarbiyya yake ma mahaifansa addu'a. Kaga asali kai uba kai danka yake da haƙƙi na farko akan ka tarbiyyantar da shi. Shi yasa sai da Allah yayi muna kira ki cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum sai ce wa ahlikum nar. Farko kai zaka ba danka tarbiyya, wallahi ɗiyanmu da muke da su kamar makiyayi ne dake kiwon dabbobi, in wannan dabba ta zo ta yi ɓanna ko ta huta ko ta yi abin da ba daidai ba, kai dake kiwon kai ne za a fara tuhuma, in ɗauri ne kai za a fara ɗaurewa. Wallahi duk ibadarka, duk matsayinka, duk ƙoƙarinka, in dai baka ba ƴaƴanka tarbiyya cikakkar tarbiyya ba, wallahi Allah zai sa maka makaranta shi kiyama, ba za ka shiga aljanna ba ɗiyanka su shiga wuta tare da cewa amanar su da haƙƙin su yana kanka. Mafi yawanci mu muke lalata tarbiyyar ƴaƴanmu da kanmu, mu muke ruguza tarbiyyar ƴaƴanmu da kanmu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa dukkanin wani jinjiri ana aikowa shi ne akan tarbiyya ta addini. Yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abuwahu yuhawwilanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dukkanin wani abun aihuwa tarbiyya ta musulunci ake aihuwar sa. Kaji irin ta. Ina shirin dauko muna bayanai kan yadda zamu bi tarbiyyar ƴaƴanmu. Zamu fara daga labarin da Allah madaukakin sarki babu na wani salihin bawa Luqman, yadda ya bi wajen tarbiyyar ta da ɗansa, irin wasiyyar da ya bar ma ɗansa. Allah ya bamu labarin Annabi Luqman, wanda shine asalin karatun. To kuma yau mi aka bari yanzu da Allah, mi an ka faɗi, shi yasa ku samu tsarin da za ku rinka ba malamai karatu lokaci mai tsawo. Wannan mun doko ne hanya da ake bi ta tarbiyyar yara kafin mu zo wani salo, wace hanya ake bi don a samu iya nagartattu, wace hanya ake bi don a samu yaro na ƙwarai, a samu al'umma ta jiru, a samu salihan bayi, a samu mutane nagartattu cikin ƙasa ko cikin duniya. كذلك تاريخ اللقمان أشكي سورة اللقمان ألا يبام لابارن شوى ولقد آتينا لقمان الحكمة غير وصية لقمان يبرم دانسا نهرقو أكان شركة سورة الدنكة حتى دين شركة يكي شوى يا بني لا تشرك بالله يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هيا دعتي بي وجم قويا ما يرى تربية الدين. هيا دعتي بي أكرنت الديار نغر قوت أنك كنونا مسكيمة وعزي كنونا مسحدة للشركة. مجاور يا أم مجدكي. Mutarbiyyantar da su tarbiyya ta addini, mu tsoratar da su na farko shirka. Ka nuna ma ɗanka kamar da Luqman, aya ta farko kan labarin Luqman Allah ce mana wala qad ataina Luqman al-hikma, Allah ce mun ba shi hikima wajen tarbiyya. Hikima shine wada'ul umuri fi mawadhi'iha, ya san inda zai ashe komi. Yadda sai tarbiyyantar da ƴaƴansa, sai fara tarbiyyantar da ɗansa akan hadarin shirka. Yace kada kai shirka, kada ka taba hada Allah da wani, saboda shirka tana da hadari. Ya nuna ma ɗansa da cewa ya sani innaha in takum mithqala habba min khardali, ka sani da cewa dukkanin wasu halayya komi karancin su su kasance akan wani falalan dutse ko cikin ƙasa na alkhairi, abinda ka aikata ya atabi Allah, Allah sai ya zo da wannan abin da kai. Wannan tarbiyya ce da yake ba ɗansa. zaka ga ƴan uwa mai gabatarwa yazo yana sai yana sauri zaka ga mafi yawanci mu muke rusa tarbiyar ƴaƴan mu to suna kanana uwa take lalata tarbiyar ƴaƴan ta suna kanana wani yaro ya fara samun ƙarya ne ya fara samun yaudara ne ya fara koyan ta ne tun daga cikin gida wajen mahaifiyarsa haka wani yaro ya fara lalacewa ne tun daga mahaifinsa in shaye-shaye ne wani baban shi ke fara koyan mishi shaye-shaye ba mamaki baban shi mashayin taba ne zai ba shi ce ne ta yi so mini taba daga nan wani zagi na ashar wani daga mahaifiyarsa wani daga mahaifinsa zai wallahi mu sani da cewa duk abun da muke aikatawa a cikin gidajenmu na kwarai ne ko aka san haka kada ka yi tsammanin ɗanka ƙarami ne bai san abin da kake yi ba wallahi duk abin da muke aikatawa in ke mai yawan sallah ce in ke mai yawan kokari ce wajen alkhairi ɗanki yana koyi da ke annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi muna umarni cewa muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' sinin ku umarci ƴaƴanku da yin sallah suna ɗan shekara bakwai tun yaro na ɗan shekara bakwai wanda ce mai wanda ta yi kai arwala kai sallah tun shekara bakwai kake fara tarbiyyar yaranka a kaga ce a yaro karami ne a lokacin sanyi ne suke cewa tsuma tun yana ɗanye ake lankwasa shi ka fara koya mai sallah kuma kake ce ya tayi sallah ko ke uwa ki ce ki je tayi sallah ya dawo ya iske ki kina nan ke baki sallah ba annabi yake cewa in sun kai shekara 10 ba su sallah annabi ce ku bulale su dan ka duk in ya kai shekara 10 bai sallah ta bulala zane shi ka nuna mai matsayin sallah ka nuna mai hadarin barin yin sallah shista luqman yake cewa ya bunayya aqimis salata ya kai dana ka tsaida sallah wa amuru bil urfi kai umarni da kyautawa wanha anil munkar duk abin da kaga ana yi wanda bai dace ba kai hani akan sa sai annabi ce wa farriqu bainahum fil madaji diyanku in suka kai wani matsayi shekara 10 nan sai ku raba su kwanciya amma da mata ga matalarsu ko ga tabar musu maza ga nasu wannan duka wai tarbiyya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar da ake fara bada tarbiyya to amma zaka iske mu ke rusa tarbiyya ƴaƴanmu da kanmu kamar da nace ƴan uwa mafi yawanci mu ke rusa tarbiyyar ƴaƴanmu da kanmu abinda muke aikatawa cikin gidaje muna ganin yare ne kanana ba su sani ba wallahi suna na suna wanga zamanin internet yau za ka iske yara ga sunan shiriri ce sai ƙarya da yaudara da sata ga ƴan mata nan barjat suna tafiya makaranta suna tafiya école da tuni biyu wasu sun kulle tuni cikin sakinsu in sun zo école su yadda wannan hijabin da suka sa su sake kaya yara nawa aka kama da irin wannan kuma dinin musulmai ne ga Allah madaukin sarki ya nuna mana cewa ya kira annabi Muhammad yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa lisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ya raka ni bo diyan wane ne masu tayar ikon suna tayya da rigan nono waje da kaya waɗanda suke transparent jif matsacce diyan wane ne diyan musulmai ne kuma uba wani yana kallo uwa tana kallo abinda zamu lura da shi shine magana ta ta karshe ƴan uwa shine ɗiyanmu mu dora su kan tarbiyya mu tarbiyyantu kahin ɗiyanmu mu tarbiyyantar da su yanzu yaro ɗan shekara 2 zuwa shekara 3 da kake gani wallahi shina lura da abubuwan da ke wakana cikin gida yana lura da abinda uwa take yi da abinda uba yake yi da abinda ma'auratan uwa da uba suke yi shina kallo shina hange kake dibi a yaro ne muna zamanin internet ne zamanin WhatsApp zamanin wifi kada ka ce a yaro karami ne wallahi suna nan suna hange suna ganin abinda ke wakana wani wasu takadaru ne aka samu a gehen gari suka kamo wata dabba bakin daji suka kama ta suka kai ta bakin daji sai suka yanka ta. Daga cikin su akwai wani karamin yaro karami da suka zo suka sassara naman wannan dabbar. Dabban mutane ce ba dabba su bace, sata ce, yaran da ba su samu tarbiyya ba kenan abinda muke magana kansa. Da aka sassara naman sai aka yi kashi-kashi daban-daban, akwai yaro karami cikinsu, sai aka yi kashi-kashi daban, sai aka yi wani kashi karami, sai babban ya zo yana cewa to kun san dai abin da muka aikata ba alkhairi bane ba, dabban mutane ce mun kasata, don haka kowa shi kama baki ne shi shuru, kowa shi doki kashi ne shi kama a hanya ta hita shi. To yanzu ana ganin karamin yaro ne, shi kuma yaro ya gane cewa dan kashin dan karamin hashi ne za a bashi. Sai ke cewa to in kun ji magana ta fita an jita wanda sun ka yanke wannan, to ku sani wanda aka ba wannan kashi ne karami. Ma'ana yana nuna musu cewa shi ma hawayu gare shi. To haka ya kamata mu rinka lura da yaranmu, ‘ya’yanmu, kan mu zamanto muna ba su umarni mu ba mali. To wajibi ne a yi da'a ga waɗanda suka tsara. Gaskiya mu ba mu so haka ba, tarbiyya abu ne mai fadi, kuma mun dauko karatu akwai abubuwa da yawa wanda muka so mu shiga cikinsa. ‘Ya’yanmu maza, ‘ya’yanmu mata, wace hanya za mu bi don mu tarbiyyantar da su? To kuma kaga mai tsayawa nan, har ma na saba maka ƙa'ida ina ta bayani. Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a cikin gidan aljanna gaba ɗaya. Allah ya ba mu ikon tarbiyyantar da ‘ya’yanmu, Allah ya ba mu ikon sarki amana da Allah madaukakin sarki ya ba mu. Allah ka sa ma ‘ya’yanmu albarka, Allah ka sa zuriyarmu ta kasance wadda za a alfahari da ita, musulunci zai alfahari da ita. Allah ka sa al’ummanmu ko al’umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kasance kamar da annabi ya nema cewa ku yi aure, kuma ku auri mata masu aihuwa saboda in yi alfahari da ku ranar tashin kiyama. Kaga annabi ba zai taɓa alfahari da mashayi ba, ko ɗan ƙwaya, ko ɓarawo, ko ɗan kidnapping. Allah ka sauka da alkhairi cikin wannan ƙasa tamu. Allah kare wannan ƙasa tamu daga sharran masharranta. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.